أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد يوم هو مسلمي نا وننبلي نبأني بسورين يوم هو waɗanda suka halarto wannan masallaci mai albarka, masallaci na farko na Ahlus Sunna a cikin wannan gari namu na Kwanne a jamhuriyar Nijar. Ina gaisuwa wadda musulunci ya tsara mana, ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. An gabatar da ni cewa in gabatar da ɗan bayani wanda zan yi insha Allahu kafin Malam Abdul Maliki wato ya zo ya ci gaba da abubuwan da ya yi mana alƙawarin zai zo ya yi insha Allah. Kuma gashi Allah maɗaukin sarki ya kawo shi a cikin kuma wato sabuwar shekara, shekara ta 1446 hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da Makka zuwa Madina. Gashi kuma mun haɗu wannan wuri mai albarka, mahimmancin wuri daga cikin wurare. Malam Allah maɗaukin sarki ya kawo mana shi, dama ba baƙo ne gare mu ba, malam ɗan haihen Kwanne na, haka mahaihi nai, haka kaka nai, dukkansu a nan garin Kwanne aka haife su. Allah ya samu wannan gida albarka, Allah shi ƙara albarkata ce mu, kuma Allah shi taimake mu abinda malam zai faɗa muna mu yi amfani da shi. Malam ya zo insha Allah zai yi muna daura, zai yi muna daura insha Allah ta kwana huɗu jere da juna in Allah ya yarda. Kuma malam yana tare da al'umman musulmi a wurin ɗaukar wannan karatu da za a yi ta Facebook ko kuma mai kama da haka a cikin abubuwan da ake ɗauka, wanda duk zai ɗauka ya yi ƙoƙari ya ɗauka, namiji ko mace, insha Allahu, domin a samu a ƙara watsa da'awa. Sannan kuma in Allah ya yarda malam zai yi mana magana wato akan abin da ya shafi mawdu'ai masu kamar haka. Daga ciki malam zai yi muna karatu wanda ya shafi ɗaliban ilimi, ɗiyanmu, jikokinmu, ƙannanmu, duk wato haka za mu aje, don dai ba mu da uwaye nan. Kuma wato a'udhu billahi minash shaitani, sai dai ƙannai insha Allah, ko kuma kila waɗanda za mu ɗan zanwari ko kuma shizan suna ƙasa gare mu. Saboda haka ɗaliban ilimi sun zo za su haɗu, ko kuma sun haɗu domin su saurari muhadara to karatun da malam za shi wanda ya shafi wannan daura. Za a yi karatu abin da ya shafi yadda ɗan adam zai gane ya zai tsara mawdu'ai wato na karatu ba tare da wahala ba. A cikin wannan ilimi, shi ma wani ilimi na mai zaman kai ne, malam shi ne in Allah ya yarda zai ci gaba da yi muna bayani a cikin wannan, in Allah ya yarda, da kuma wasu abubuwa waɗanda Allah ya so, waɗanda malam ya tsaro zai yi karatu in Allah ya yarda. Saboda haka muna roƙon Allah maɗaukin sarki shi sa a ci nasara a cikin wannan karatu, kuma Allah shi ƙara muna malamai wato ire-iren waɗannan, da kuma waɗanda aka kasa gare su, ƴaƴanmu da jikoki da ƙannai, muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya taimake su su mai da hankali ga abin da ya shafi irin waɗannan karance-karance domin su amfana. Shina da kyau a ce an ba da hankali da lura da basira domin me? Domin a ƙaru. Wannan ilimi malam zai ba da shi saboda Allah domin matasanmu wato shi kasance wato suna sane da wannan ɓangare in Allah ya da. Da yawa waɗannan ɓangarorin ko sunansu ba mu sani ba ba mu jiya ba, sai dai in malam ya zo ya muna bayaninsu. Saboda haka in Allah ya da malam zai ci gaba da karatu yanzu in Allah ya da zuwa illa masha Allahu in Allah maɗaukin sarki ya ƙadara. Allah shi sa mu wannan karatu albarka. Allah shi sa shi amfane mu duniyarmu da lahiranmu. Allah shi albarkatar da malam ya gafarta mu Alhaji Hamisu, ya gafarta mu sauran ƴan uwanmu, iyaye da kakanni da ƙannai da yannai da ƴaƴa, duka Allah ka gafarta musu da abokan tahiya waɗanda suka riga mu. Duka muna yi musu addu'a, Allah shi musu gafara. Mu kuma Allah shi azurta mu cika da imani. Allah ya taimaka ma malam, Allah ya sa albarka, Allah shi tabbatar da alheri, Allah shi maɗaukin sarki yadda zai yi karatu nan inda ya nufa kuma Allah shi kai shi lahiya, ya sa ayo lahiya, a ci nasara shi dawo gida ne lahiya, ya tarar da iyali ne lahiya. Insha Allahu malam zan bashi mai kuro ya ci gaba in Allah ya da. Malam bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تو ينقوا بركة مدهدوا أولا مسلاتين جمعة مي البركة ليكي قرن قلي أكو سنتلنكم كينن مسلاتين أهل السنة tare da ƴan uwa kuma da suka zo wajen halartar wannan daura da zamu gabatar, wanda kuma ta shafi garin Kwanni da kuma Illela da kuma kewayensu. Waɗanda suke tare da mu kenan, wato ta fuskar muna bagire ɗaya, amma ƴan uwa waɗanda su bibiye mu a wurare daban-daban a duniya su ma suna waɗansu wurare tun daga kafafen sada zumunta na kamar da suke kira ko social media suna bibiye da mu. To kamar yadda malam ya gabatar, malam Ahmadu da aka fi sani da malam Ahmadu ɗan gebe kenan, za a gabatar da wannan daura ne ga ƴan uwanmu ɗalibai, mu kawo ta mu tsaraba a matsayinmu ɗalibai zuwa ga ƴan uwanmu ɗalibai. Kuma wannan wani ɓangare ne da muke ganin yana da muhimmanci a gabatar da karatu a kansa, wanda kuma muhimmancinsa zai bayyana a lokacin da aka shiga cikin karatu gadan-gadan. Ko ba haka ba? Domin ana cewa turaren gaskiya shi yake sai da kanshi, ba mai sai da shi yake sai da shi ba. Domin har turare sai mai shi ya yi mai kirari, to bai kai turare ba, ƙamshin shi aka ji a sayi. Ko ba haka ba? To da haka wannan maudu'i ne mai muhimmanci, kuma wanda mun fara wannan aiki ne tun bara. Mun fahimci cewa wannan ɓangaren akwai giɓi mai yawa, abinda ya shafi wato ulumul ala da kuma abinda ya shafi wato tahdhirul mawdu'at ko kuma mu'alajat al mawdu'at. Ulumul ala su ne ilmummukan da ɗalibin ilimi zai yi karatu, idan ya karance su ya fahimce su da kyau, su ne za su taimaka mishi a duk lokacin da aka samu wata matsala a cikin ilimi, zai dawo kan waɗannan ƙa'idojin. To galibin abin da yake ja muna matsala, ɗalibin ilimi bai san ƙa'idojin ilimi ba da za a tattauna a kansu. to kenan kuma sai ya zaman to za a tashi baran baran ne kowane lokaci aka tattauna domin babu wata ka'ida ta ilimi wadda za a koma izuwa gare ta. Idan muka duba ulumul ala malamai suna kasa su gida biyu, akwai abin da ake kira ulumul ala al-lughawiyya da ulumul ala al-shar'iyya. Ulumul ala da suke da alaka da yaren larabci da ulumul ala da suke da alaka da shari'a ta addinin musulunci. Ina fata ana fahimta ta. Da yawa daga cikin masu gabatar da karatuttuka idan ba su fahimci ulumul ala ba zai zamanto kullun karatunsu suna gabatar da abin da suka dauko ne amma ba a iya tattaunawa da su a ilmance domin a fahimci ina ne aka dosa. Ba zan ja tsawon lokaci ba saboda kada muqaddima ta yi tsawo, wannan daura za ta yi kamar kwana hudu insha Allah ta'ala kamar yadda malam yayi bayani. Wato za a fara ne yau kamar ranar Litinin, yau muka fara daga karfe 5 zuwa karfe 7 insha Allah ta'ala za a fara wannan karatu, kuma insha Allah ta'ala za mu karkare ranar Alhamis bi iznillahi ta'ala. Kullum za a ibi kamar awa 2 ko kuma a ce awa 1 da minti 40 ko awa 1 da minti 50, tunda wani lokacin ya rayuwa minti 50-50 ne za a duka ko 55-5. Ulumul ala na shari'a da na lufa za mu faɗe su, idan muka faɗa sannan kuma sai mu biyo da karatu. Misali lugha tana da ulumul ala guda 5, shari'a tana da ulumul ala guda 4, tara kenan. Sannan kuma sai wannan abin da ya shafi ilimi na bahasi da bincike da gabatar da mawdu'ai. Idan mutum yana karatun lugha dole sai ya san ilimi na abin da ake kira ilmun nahw. Ilimin nahw yana cikin ulumul ala, shine ka san kalima ko wani irin wasali ya kamata a yi mata a ƙarshen ta, wanda ɗalibin ilimi idan aka bashi littafin da bai da wasali bai iya karanta shi. To abin tambaya anan, meye dalilin da yasa waɗansu malamai suna iya karanta littafai ko da ba su da wasali? Sai ka tambayi kanka, sai da ilimin nahw sannan za ka iya wannan. Abu na biyu, akwai ilmus sarf. Shi ko ilmus sarf ilimi ne wanda yake nuna maka ga asalin kalima a cikin yaren larabci ga daga inda aka cirato ta, kuma kaliman nan ga yadda ake sarrafa ta, shin an ƙara wani abu cikin ta ko an rage. Idan baka san wannan ba kaga sai ka zauna lokacin da ake tattaunawa akan ilmus sarf kana matsayin kurma, amma kana da kunne kana ji. Ilimi na uku shine ilimin balaga. Shi ilimin balaga yana da ka'idodi da yake tafiya a kansu, wanda kuma ba sai na tsawaita magana ba, akwai wani littafi da ake kira Al-Balaghatul Wadhiha, wanda ko mutum bai karanta littafin gaba ɗaya ba, ka'idodin ya karance su, ya fahimce su, ya san yadda ake aiki da su. Sai ilimi na hudu da ake kira ilmul adab, shine sanin adabin larabci, wanda ya kasu gida biyu manya, an-nathr wa an-nazm. Wato larabci wanda yake waƙe ne an tsatsara shi, da kuma an-nathr wanda ba waƙe bane, magana ce wadda take kamar matsayin zube, wanda shi wannan ilmun nazm yana tare da abin da ake kira ilmul arud, ilimi na arudi, wanda Khalil bin Ahmad al-Farahidi wani malami shi ya samo shi waɗannan wazani guda 16 da Allah ya bashi iko ya kirkiro da su ne ake rubutu a ilmance, duk da yake yanzu an samu ƙarin waɗansu malamai ba su karɓe su ba, waɗansu malamai kuma sun ce ana iya ƙarawa da su. Ilimi na biyar sai ilmu al-lugha, suna kiran shi magabata fiqhul lugha, amma yanzu turawa da yake sun tarjuma littattafan musulmi sun kwace wannan ilimi sun shiga gaba dole yanzu ilmin lugha ake ci mishi amma magabatan mu suna kiran shi fiqhul lugha wadanga ilmin muka guda biyar idan dalibin ilimi bai san kaidodin su ba to bai fahimci yaren larabci ba bai san larabci ba domin magana da larabci daban sanin kaidodin ilimin larabci daban wannan na farko ke wannan ya ce to ai wannan bayanin duka saboda muna da mutane da suke da matsala duk da ke wannan bayanin zan zo da shi a ƙarshe ilimi na shari'a yana da ilimin muka manya guda hudu ulumul ala nake zance in an ce ala shine kayan aiki muna da tafsiri akwai ilimin da ake kira usulut tafsir ka'idojin ilimin tafsiri wanda can da malamai ba su yi rubuce-rubuce akan wannan ilimin ba ba wai don babu shi ba a'a ka'idojin ilimin tafsiri da suna cikin littafai guda biyu suna cikin littafai na ulumul qur'an da kuma littafai na usulul fiqh amma malamai sai suka ga barin su a wuri biyu gara a hada su wuri daya sai aka tace matsaloli na ulumul qur'an da suke da alaka da usulut tafsir aka tace matsaloli na wato usulul fiqh wadanda suke da alaka da usulut tafsir sai aka hada wanda yanzu madda ce ana karantar da ita a jami'o'i na duniya kuma akwai littattafai da dama da malamai suka yi akan wannan ilimi ilimi na biyu sai ilmu مصطلح الحديث ko kuma wadansu malamai suna kiran shi ulumul hadith wadansu daga cikin malamai suna kiran shi ilmud diraya war riwaya ko ilmur riwaya wad diraya amma dai suna cin shi ilmur riwaya in an hada da diraya su kace kamar an dan ƙara to ko kace mustalahul hadith ko kace ulum al hadith ko kace usulul hadith an gane ko kamar da duk malamai suna kiran shi haka ko ka kira shi ilmud diraya ilmur riwaya wannan ka'idodi ne na hadisi yadda ake tace hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam a gare waɗanda suka inganta da waɗanda ba su inganta ba shi kuma ilmud diraya ya nuna maka ma'ana da ka'idodin da za a bi a yi aiki da hadisi kasancewar hadisi ya inganta ba shi ke nuna ka san yadda ake aiki da hadisin ba wanda yana daga cikin abin da ya afka dalibai da dama cikin matsala a wannan zamanin da muke ciki shine suna ganin idan sun iya larabci kadai an gane ko ba su san ka'idodi da aka shimfida ba na mu'amala da nasoshi to su sun zama malamai shi yasa sai fatawoyin suka bayyana sai mallamta ta bayyana da gaggawa kowa ya zama malami ne mufassir ne mujtahid ne gashi nan dai sai ilimi na uku ilimin usulul fiqh ilimin usulul fiqh shine ilimi na uku daga cikin ilimin bukan shari'a wanda malamai sun yi rubuce-rubuce akai kwarai da gaske ilimi na hudu sai ilmu alqawa'idul fiqhiyya alqawa'idul fiqhiyya sune ka'idodi na fiqh wadanda malamai suka ciro dan saboda ka fahimci yadda ilimin fiqh yake tafiya zaka ga dalibin ilimi an faɗi wani abu sai ka ji bai san dalilin da yasa aka faɗi wannan magana ba sai ce ƙarya ne ko ba haka bane a'a idan baka fahimci abin da mutum ya faɗa ba kar ka fassara irin kai yadda kake so domin lokacin da mutum ya yi magana shi ya cancanta ya yi bayanin me yake nufi da maganarsa to kai an faɗi magana mai ita bai yi bayani ba kai ko ka ce ka san abin da yake nufi haka akwai matsala to waɗanga ilmuka guda hudu su suke da alaka da shari'a usulut tafsir an gane ko in mun ce shari'a kamar gaba ɗaya da qur'ani da hadisi da shari'a gaba ɗaya wato usulut tafsir da kuma usul al hadis da usul al fiqh da al qawaid al fiqhiyya su kuma lugha al qawaid an nahwiyya wal qawaid as sarfiyya wal qawaid البلاغية سننكما وعلم اللغة وفقه اللغة دكما علم الأدب دلو كتن دبك فهم جوانا ان علم مكمبا تو كده كسار امان كاي انغن تتشن كاراتو شياسا واند بيسان وانا نم تتتونا وانشي ذاتي وحالا دو منشي بيدا وتكايدا وانا ذا اتتتونا رشي ابو نبي idan mutun yana gabatar da karatu bai da waɗannan ilmummukan matsalar da za a samu shine kullun karatun shi sai an bashi fassarar da aka yi mai yau bai iya karawa bai iya ragewa bai iya sanin akwai wani abu bayan abin da ya sani to amma su ulumul ala da su ne ake tafiya duk littafan da ake rubutawa bisa waɗannan ka'idojin da ake tafiya zan dan bada misali don mu gane su ulumul ala kamar mutun ne an bashi jari na kasuwanci su ko ulumut tatbiq an gane ko kamar an aje ma mutun kudi ne ya doka ya rinka kashi kaga idan da za a cika ma daki da kudi a aje ma a ce kullun ka tashi ka zo hago to wata rana in kalla labo iska da kalla labo saboda malam Bahaushe na cewa zuwa gaba ta barin da ni ko ba haka ba amma wanda aka koya ma kasuwanci to idan Allah ya taimake shi zai samu arziki kuma zai yi ma waɗansu hanya ma su ma su samu arziki to su ulumul ala su ne kamar jaji idan kana da su ko da yaushe kake magana kana hankalta ma waɗannan ka'idodin to ilimi zai fito shi kuma ulumut tatbiq misali kamar mutun ne an aje mai kuɗi yana ɗauka yana kashi idan kuɗin nan suka ƙare dubara sai ta ƙare to haka ilimin tatbiq yake yanzu kaga misali cikin ilimin tafsiri mutumin da anka koya mai tafsiri na Jalalain yazo inda malami ya ɗauka ba mun ce kada aje wajen malamai ba a dauki ilimi ba haka muke nufi ba aka zo aka yi maka Jalalain ko Raddul Azhan na Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin ko dai daga cikin littafin tafsiri aka koya maka to idan da zaka fahimci fassarar waɗannan littafan tun farko har ƙarshe ka gane su 100% to kai ba wani kai ma sunanka ba mufassir ba a'a kai sunanka naqi ma'ana ka kira to abinda malam wani ya faɗa shi yasa da zaka dauko tafsiri na Ibn Kathir tun daga Bakar Hannasi ka fassara ma mutane shi to kai ba mufassir bane a'a kai ka fassara ma mutane abinda Ibn Kathir ne yace da zaka dauko Jalalain ko Raddul Azhan ka karanta ma mutane ka fassara yadda malamin ka ya koya ma kai ba mufassir bane a'a ka isar da yadda mai tafsirin Jalalain ko Raddul Azhan ya faɗa amma idan da za a dauko ulumul ala usulut tafsir sai ka zo ka ce to nan malam ya ce kaza waɗansu malaman tafsiri sun ce kaza wasu sun saba musu to waɗanda suka saba ma waɗancan ga dalilansu su ko da suka ce waccan magana ga dalilansu kuma sai a duba dalilansu a gani dukkan su sun inganta shin ana iya hada maganganun koko ba za a iya hadawa ba a rinjayar da wata magana akan wata ko wata matsala akan wata matsala amma da dalilai to nan yanzu ka hau zancen ilimi da zaka ɗauko Sahihul Bukhari ka fassara wa mutane haka ƙari to nan ka faɗi abinda Imam al-Bukhari ne ya kawo amma da zaka tattauna matsalolin da Imam al-Bukhari ya kawo a ilmance ruwatkin da ya kawo wannan rawi lalle rawi ne ya rayu a zamani kaza ya mutu a lokaci kaza malaman hadisi sun yarda da riwayar shi wannan hadisin waɗansu malamai sun saba ma Imam al-Bukhari sun ce kaza kuma ga dalilan Imam al-Bukhari ga dalilin da yasa hadisin ya inganta to nan ka fara magana a matsayinka na mai kula da yadda ilimi yake tafiya haka usulul fiqhi da a ce mutun ya dauko misali da tafan fiqhu da muke karatu tun daga qawaidi nan fiqhul malikiyya akhdari ishmawi iziya risala askari tuhfatul hukam aqrabul masalik mukhtasar na ibn khalil to duk a ce waɗanda littafan ka iya su so kai ko cikin fiqhul malikiyya ba malamin malikiyya bane kana faɗa ma mutane ne abinda mas'alar da ta zo malaman malikiyya suka faɗa to amma a lokacin da ka san usulul fiqh sai ka duba cikin malikiyya ana samun sabani yanzu cikin mukhtasar in ya zo wani wuri sai ka ji ya ce qaulani an yi magana biyu wani wuri ya ce aqwalun an yi magana uku dan da sun wuce biyu sai ya ce aqwalun wani lokaci sai ya ce taraddudun shine malaman zo daga cewa ɗayan muhammad lamari asalin taraddud shine kai da kawo to cikin maganganun nan da yace kaulani ko yace aqwalu ko yace taraddudun shin wace magana ce ya kamata a dauka kuma in an dauke ta shin ina dalilanta kuma me yasa aka rinjayar da ita akan sauran maganganu to yanzu ka fara zama ka fahimci fiqhul malikiyya idan an kai haka bai kare ba fiqhu mazhabobi guda hudu gare mu duk da yake malamai suke cewa mazhabobin da suka taso sun kai mazhaba 21 a musulunci amma waɗannan mazhabobi guda hudu sune Allah ya rubuta ma tabbatuwa da wanzuwa muna da mazhaba ta malikiyya shafi'iyya hanabila da kuma hanafiyya ko da zaka karanta littafin da ya kawo mas'alolin mazhabobi guda hudu to kai har yanzu baka zan faqihi ba domin suwa ne sun ce kaza nan ka faɗi abin da suka faɗa ni to amma idan aka zo aka ce to da maganar malikiyya da maganar shafi'iyya da maganar hanabila da maganar hanafiyya shin cikin su wacce ce ya kamata na farko mu duba mu gani shin maganganun su tana yiwa ma ibara ce ta bambanta ya an ce ibara lafuzzan da suka yi amfani da su amma kuma ma maganganun su cikaro da juna ba a zahiri ko kuma a'a maganganun sun cikaro da juna shin cikin su wace magana ce ta fi karfi kuma ina dalilanta suke to anan ka fara zama fai fahimta fiqhu kuma ka fara kama hanyar fatawa kuma kana iya zaman tuwa mujtahidi shi yasa idan muka dubi wani littafi wanda ma dan malikiya ya rubuta shi sananne ne a wajen malamai suna ne bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid wani malami ne ake kira ibn rushd kuma kala biyu ne akwai ibn rushd al-hafid an gane ko wato akwai kaka akwai jika to shi al-hafid kin shi ya rubuta wannan littafi da ya rubuta wannan littafi bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid sai ya zo sai ya kama ganin malamai yace maka malam malikiyya sun tafi kaza hanafiyya sun tafi kaza hanabila sun tafi kaza an gane ko shafi'iyya sun tafi kaza sai ce maka to ga dalilan wani in ya sani in bai sani bai ce maka wallahu a'lam shi bai sani ba amma yana hasashen kila saboda kaza ne sun kace kaza in ya kama maganganun nan guda hudu ya kawo dalilan su sai shirin jayar da abin da yake ganin yafi zama mafirin jayi amma tare da dalilai ɗan uwa musulmi da mun fahimci haka da yawa daga cikin rigimar da ake yi a ilmance da ba a same ta ba kuma waɗannan ulumul ala da ake zance ba su tsaya ba akan tafsiri ko hadisi ko fiqhu an gane ko a'a sun shahi har ilimin aqida ita kanta aqida tana da alaka da ka'idodin ilimin tafsiri da hadisi da kuma wato fiqhu shi yasa akwai wani dalibin ilimi ya rubuta doctora a jami'ar islamiyya a madina ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan binciken yana da muhimmanci doctora ce an mayar da ita littafi malami mai karantar da aqida ya samu wannan littafi sai ya ciro ka'idodi na ilimi ya tabbatar da su da na hadisin da na fiqhun da na tafsiri duka ya kawo su sai ya ce wannan ka'ida tana da alaka da mas'ala ta aqida kaza kuma ga dalilanta sunan wannan magister ta doctora القواعد الأصولية المؤثرة في مسائل عقيدة أهل السنة والجماعة والرد على المخالفين دومين إذن زامو تتونا دكي إذن إنا سنكا غاني قسكي يابا ويسنا نكي إنكي كاسبا كنسان شيطان دلوك تندا أتتونا أبين دي إكي قوكرين أبكا نان أدم تكين تتونا وغداب مثلا غدابيوني نفركو ya sa ma son rinjayi ba neman gaskiya ba da yawan masu tattaunawa ba gaskiya suke so a gane sai shi dai ya nuna maka yadda za a yi ka rinjaye shi a gane kai ne mai gaskiya ko a gane ka yi shi ilimi to kaga daga ran ka bace abu na biyu ko shedan ya sa ka fita daga cikin maudu'i ka koma abinda ba maudu'i ba za a tattauna da mutum kan ilimi sai ce ai ni ban tattaunawa da mutumin da uwa ta yi masa ta kasai suwa to saboda Allah jama'a a ilmance me alakar mamashi ko mahaifiyarsa tana sai da masa da dalilan da za a kawo da ilimi. To da yau mu kuma haka muke yi. Duk lokacin da anka kai dan Adam kwangi, anka kure shi, anka kai shi kwano ya ji direbobi su daga kan mota kwano. To yanzu tunda ya gane bai da hujja, sai shedan ya tunzura shi ya fita hanya. In mai ƙarfi ne ya ce zai yi amfani da ƙarfin shi, in kuma ba ƙarfi gare shi ba ya yi amfani da wata hujja wadda ita ba hujja ba ce a fagen da ake tattaunawa. Ba a tambaye ka ba mammashi, ba a tambaye ka ba masa ta kasai suwa ko sai ta kasai suwa, a'a uwashi mita duk wannan ba a tambaye ka shi ba. Ita uwashi tana can tana sai da masarta. Yanzu mas'ala ta ilimi ce ake tattaunawa. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Shi yasa Fir'auna, in ka dibi Qur'ani, bari ma mu bada hujjoji na Al-Qur'ani tunda in ana bayyana in ba ayoyin Qur'ani da aka ba wani bai ma fahimta. Bil misali yattadihu al-maqal. Sannan kuma akwai in Qur'ani inda su hadisin ba su yarda da shi ba. To Qur'anin ma ya tabbatar da wannan. Ai karshe kenan ko? In dai musulmi na dole sai ya yarda da Al-Qur'ani. Shine in muka dibi yadda annabawa suka tattauna da kafirai irin wannan abubuwan suna nan jibge. Da aka fara tattaunawa da annabi Musa alaihi wa ala nabiyyina afdalus salati wa atammu taslimi da fir'auna. Da fir'auna yaga za a kai shi kwangi, me yace? Sai yace la in ittakhadhta ilahan ghairi la aj'alannaka min al-masjunin. In har ka riki wani ubangiji wanda ba ni ba, abin bauta wanda ba ni ba, yace to sai na kai ka gidan kasu. To kai fir'auna ana tattaunawa akan dalilan kai ba Allah bane. Ka kawo dalilan da suke nuna kai Allah ne abin bauta, ba ka yi zancen za ka daure wanda ya ce kai ba Allah bane. Amma saboda babu hujja, kaga ya koma can inda yake da ƙarfi, yanzu can zai koma. Da annabi Musa ya zo zai da'awa a cikin suratu shu'ara, Allah yana ba mu labari da an ka zo za a fara tattaunawa, Fir'auna sai ya fara irin wannan. Shi ne malaman ilimi na bincike, ilimin bincike suke kira abinda ake kira al-muhajama, wato ash-shakhsiyya. Al-muhajama ash-shakhsiyya shine kuna tattaunawa da mutum, an gane ko? Sai ka bar maudu'i sai ka koma kana zagin shi ko zagin kabilarsa ko zagin garin su ko abin da ya kama da haka. Fir'auna bai fara da annabi tattaunawa da annabi sai ce da yazo za a tattauna. Abu na farko da Fir'auna ya fara kafa hujja da shi sai ce mai alam nu rabbika fina walidan walabista fina min umrika sini. Alam nu rabbika fina walidan, ashe ba mun kare ne ka tun kana dan yaro karami ba, gaban mu ka tashi. Hujjar da yawa daga cikin mutane yau shi mutumin da mun ka zo mun ka kai sadakin uwa tai, mun ka zo mun ka armo darmin mun ka daura auren mammashi, kuma wai shi zai zuwa ya nuna muna yadda za mu yi. To kaga wannan kuskure ne. Kasancewa ka zo darmin auren mammashi daban, kasancewar abin da yake kafa ma hujja da shi daban. Amma saboda shedan yana son ya yi kwana da kai, sai ya saka ka bar inda ake tattaunawa. Yanzu muna gani yaro yana iya yin baban shi kuɗi, ya yi kakan shi kuɗi, haka ne ko ba haka ba? To sun taba cewa me yasa ya riga mu yi mu dukiya? Ai ba hujja ba ce. Yanzu misali ana samun mutum ya zan shugaban ƙasa ko ya zan wani mai wani matsayi a duniya ko ba karan bari, kuma baban shi na da rai, kakan shi na da rai, kuma ba samu wannan matsayin ba. To me yasa da suka rigayo shi duniya suka hi shi sanin duniya ba su rige shi zuwa ga wannan matsayi ba? Kaga wannan ba hujja ba ce. Kenan lokacin da ni kawo maka hujja aya da hadisi misali kan wata mas'ala, ba ni za ka cewa ba ka san lokacin da anka haife ni, a'a in ka san lokacin da anka haife ni to shi da kai da Qur'ani da hadisi waye wani da ya riga zuwa duniya? Ai Qur'ani yanzu shekara 1400 da yan kai da sauka Al-Qur'ani ko ba ka nan bane? Eh yanzu muna shekara ta 1446 muke ko? To wannan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ka ƙara shekara 13 da an kai na da'awa a Makka, kenan sai ya zamanto 1059 sune shekarun da Qur'ani ya fara sauka, don hijira daban sauka Al-Qur'ani daban. A ilmance kaga in an kai maka tabbata a Al-Qur'ani shekara 1446 kai kuskure. domin kayan manci shekara 13 da aka yi a Makka, to a haka dai masu ilimi suke kama ka cikin sauki. Mun gane wannan? To shi Qur'ani shekara ta 1459. To kai ko yanzu na kafa muka hujja da Qur'ani, kuma ka ce mini a kai ka san lokacin da an ka haife ni. Wannan ba hujja bace. To shi yasa wannan muhajama shakhsiya tana nan cikin Al-Qur'ani, za ku ga mutane suna kafa hujja da ita, Allah ya faɗe ta. Wani lokacin saboda ba ma hankalta ma yadda ake ciro matsaloli a cikin Al-Qur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam, shin sai muka kamar babu wani abu. Yace alam nu rabbika fina walidan, ba mu ne muka rene ka tun kana yaro ba. Walabitha fina min umrika sinin, sannan kuma ka zamna cikin mu shekaru masu yawa. Sannan kuma yace da shi wafa, wato yana son ya nuna mai kai yaro ne, kuma yaron ma mun san tashin ka, ka rayu tare da mu fa, na an ka wanke maka kashi da hitsari gaban mu. Sai ce wafa alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin, yace ka aikata aika wanda ka aikata. Abinda yake nufi, annabi Musa ya taba kashe musu mutum, kamar yadda suratul qasas ta yi bayanin annabi Musa ya iske mutum biyu suna tattaunawa, ya shiga mashi bani Isra'ila, ba dan suna dan bani Isra'ila ba, saboda an zalunce shi. To tunda annabi Musa ya yi musu laifi, shi yasa sai suka dauko wannan laifin. Wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin, yace kuma kai kafiri nan, kafirin nan himbutulu, dan Fir'auna ba musulmi bane, balle yace ma annabi Musa kafiri. Shi yasa duk inda kanta kalma ta kafiri ta zo cikin Qur'ani, yakka bata ma'ana guda. Kalma ta zalunci, yakka bata ma'ana guda. Kalma ta fasikanci, yakka bata ma'ana daya. In kai haka yanzu kana shiga cikin rami, domin cikin kafirai da suka zo cikin Al-Qur'ani akwai manomi. Allah ya ce ka masali ghaifin a'jaba al-kuffara nabatu, kamar tsiro ne wanda yake burge manoma. To kaga inda duk manomi kafiri ne, ai da sai mun daina noma, kamar sai ya hawo mutane masu yawa. To kaga yin amfani da yaren larabcin shi kadai ba zai ishe ka ba, sai ka koma ma malamai, kuma sai ka san ka'idodi na ilimi. Almuhim wannan na bada misali ne, Fir'auna ba dalilai yake kallo ba, ya kuma yana suka annabi Musa akan waɗansu abubuwa da suka faru. A yanzu kai ka ce kai Allah ne, to kai kuma ana son a nuna maka kai ba Allah bane, ba Ubangiji kake ba, to tsaya a tattauna kan wannan. Amma ya kiya, saboda yana son ya boye hakikanin gaskiya. Mun gane wannan? Haka dai tattaunawa ta zo. Zan ba da misali daga ciki irin wannan kafirai, in an kai da'awa annabi Nuh alaihi wa ala nabiyyina afdalu salati wa atammu taslimi, da ya fara tattauna da mutanensa a cikin suratul shu'ara, dai har yanzu Allah ya ce sun kace anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun ko wa atba'uka al-ardhalun a qira'ati yaqub, za mu bika alhali wadanda suka bika kaskantattu ne. Me ya alaka abin da yake fadi da wadanda suka bi shi? Ku dibi dalilan da ya kawo, in sun cancanta a karba, amma wadanda suka bi shi ba su da kuɗi, ba su da matsayi, wannan duk ba shi ake kallo ba. Yanzu ba a zo zancen waye fi wani dukiya ba, ba a zo ba wane fi wani matsayi ba, ba wannan ake tattaunawa ba, ba a zo ba wane ne dan gari, wane ne ba dan gari ba, duk wannan ba shi ne aka zance ba. Shin yanzu ne dalilai ake son a kalla, haka ne ko ba haka ba? To Al-Qur'ani ya kawo mu da wannan da dama, kuma yana daga cikin abin da ya afka mu cikin waɗannan matsaloli da muke ciki. Da yawa daga cikin raddi yanzu da ake yi, da yawa daga cikin tattaunawar da ake yi tsakankanin musulmi don a gane wata mas'ala, ƙarshe in awa ɗaya ne sai ka iske minti 50 duk cikin wannan an ka ƙare shi, ba a tattauna kan mas'ala ta ilimi ba. Maimakon a bada dalilai sai a ce a'a, ai mun samu labari uwa ta yi ƙauye take, me to dan tana rayuwa ƙauye, shi wanda me ya alaƙa ta da mas'alar da ake tattaunawa? Ina fata ana fahimta ta. Yana da kyau mu gane cewa yanzu da yawa daga cikin waɗanda suke tattaunawa a ilmance ba matsalolin ilimi suke tattaunawa, suna son ne su isar da biyan buƙatar su, amma ta ƙarƙashin wa'azi. Wallahi duk mutumin da bai tsarkake niyya tai ba, in bai yi anniya ba, bai tuba ba, wallahi ranar tashin alkiyama zai yi nadama. Ka zo wajen wa'azi ka san da yanzu akwai dokokin Bature, shine cewa in ka zagi wani a ƙa'idar dokar Bature ana iya kai ka a dauri. To tunda baka iya fitowa ka zage shi, sai ka ce alaran majawu a yami Allah ce, sai a ce ya ayyuhal ladina amanu kaza kaza kaza, sai ka ce to waɗancan shaggun kaka suke. To shi ma shaggun duk cikin aya shike. Ka ɗauki awa ɗaya kana zagin mutum kuma ƙarƙashin aya ta Al-Qur'ani, kaga wannan ba hujja bace. Amma ko da ma ya zage ka kaddarta haƙƙi ne kamar yadda martani in kana so ko ba haka nan bane amma kuma yadda zaka yi ka kariya shi ba shine ka zage shi ba sai ka dauko abin da ya faɗa ka ce to ni ba zagewa muke yi da kai ba shi zagi ba wani abu bane ina tuna kissar wani dan uwa da muke tattaunawa da shi yake cewa wani mutum ne yake zagin wani alaramma hafizin alqur'ani to yana zagin shi yana zagin shi sai suka hadu da shi wanda yake zagin shi mutumin shi suka hadu da wanda yake zagin alaramma ba da alaramma aka hadu ba to shi mutumin sai yana mai nasiha amma a fakaice yake ce mai wani naji kana caccaka alaramma kana zagin shi yace ka san da mutumin da ya haddace alqur'ani duk duniya babu zagin da bai iya haddacewa yace to amma bambancin ka da shi ya hika hankali ne shi yasa bai zage ka domin shi zagi ba wata makaranta ake zuwa a koye shi kowa ya zagi cin mutunci rashin mutkumi ya kowa zai yin shi amma hankali ne da imani da mutunci da sanin ya kamata wasu sun kahe wasu to lokacin da mutum zai zage ka sai ka ce a to kai ba za ka zage shi ba in baka husata ba matsala kaza muke tattauna akan ta ya kawo dalilin shi kuma ni ban yarda da su ba kuma ga dalilan da suke nuna abin da ya faɗa ba haka nan bace to kaga da yawan masu sauraro sai su gane kai addini kake son a gane ba wai kana son ka ci mutuncin wani bane ko kabilar wani ko yankin wani ko kasar wani wanda to yanzu masu da'awa yana da wahala su ketare ma wannan tarko da wuya wani ana tattaunawa da shi bai zagi kasar wanda suke tattaunawa ba da wuya bai zagi kabilarsa ba da wuya bai zagi gidansu ba da wuya bai zage shi ba da wuya bai kushe shi ba ko ya kushe halittar da Allah subhanahu wataala ya musu wannan kuma tsantsagurin jahilci ne domin lokacin da ka zagi mutum a matsayin shi na dan kabila kaza ko dogo ko gajere ko fari ko ba haka ba to anan fa da za ka tsaya ka yi tunani wannan abin zai iya kai ka fita daga cikin addinin musulunci me dalili Allah ya ce wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhta babu wanda suka tattauna da shi da Allah a wace shekara za a yi shi ko akwai shi babu wanda suka tattauna da shi da Allah a wace kasa Allah zai yi shi babu wanda suka tattauna da shi da Allah a wani yanki za a yi shi babu wanda suka tattauna da shi da Ubangiji a wace kabila zai fito babu wanda suka tattauna da Ubangiji dogo zai yi shi ko gajere to lokacin da kuke tattaunawa a ilminci a matsayinka kuma na mai da'awa ko malami ko dalibin ilmi kike dogon banza to wa yi shi dogo Allah to wa kake suka kenan kaga da ita a to ai hakikatan haka ne mun gane wannan da kyau to shi yasa ina kira zuwa ga daliban ilmi wannan shi yasa muka kawo yadda za a tattauna kenan in ka zo mazhabobin nan guda hudu ga dalilan su misali ko wanne ga abin da ya kafa hujja da shi kuma ni ina ganin ga wanda yafi zama mafi inganci in hadisi dai aka yi sabani kan ingancin shi malamai wane ya inganta shi ga dalilansa wane bai inganta hadisin nan bayan an yi sabani ga dalilansa kuma ni na zabi waɗanda suka ce bai inganta ba ko na zabi waɗanda suka ce ya inganta saboda dalilansu aya ce aka yi sabani na tafsiri akan ta wasu sun ce kaza wasu sun ce kaza wasu sun ce kaza to magaganun nan sai mu duba in ana iya hada su ba matsala bace shi ne ake kira ikhtilafut tanawwu' in an ce ikhtilafut tanawwu' malamai su yi sabani wajen magana amma duk karshe abu guda ne اهدنا الصراط المستقيم الله كشير يدمو هنيا مدينة وصنك تي القرآن يكينو في اهدنا الصراط المستقيم وصنك تي سنة منزوء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أكينو في اهدنا الصراط المستقيم وصنك تي مسلم تي أكينو في سوكا قدوة أنه مغنو ألف ذي سن بمبنتا أما توشا مسلم تي أي القرآن اللي نسنة sanna alqur'anin ba yadda za a gane shi ba tare da sunna ba to kenan dukkan nan magadu ana iya hada su to ko kuma ikhtilafut tadad ya zamanto sabani ne wanda an ci karo da juna to anan sai a dibi karfin dalilai na wanda za a duka to wannan in ba haka muka dauka ba wallahi zai zamanto da yawa daga cikin mutane za su tattauna amma ba a ilmanci ba kowa zai zo ne ya huce hushin shi akan wani dan uwansa wanda kuma babu wata natija mai amfani wanda za mu samu karkashin wannan Allah ya taimake mu kafin in shiga cikin karatu ga dangadan akwai magana guda biyu masu muhimmanci magana ta farko shine cewa da yawa daga cikin masu bincike a ilimi sun kasa bambanta tsakanin mazhaba da mai mazhaba. In an ka ce kala malikun ba shi ne kalatil malikiya ba, ko kuwa an ka ce kaulu malik ba shi ne kaulul malikiya ba. In an ka ce kaulu shafi'i ba dole ba ne ya zamanto kaulu shafi'iyya. In an ka ce kaulu abu hanifa ba dole ba ne shi ne kaulul hanafiyya. In an ka ce kaulu ahmad bin hanbal rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin ba shi ne kaulul hanabila ba. Malami mai mazhab ba zai iya fadar wata magana, amma dalibansa da suke bin mazhabansa sai su zo sai su saba mishi. Tana yiwuwa wani lokaci in ya fada su bi, wani lokaci su saba mishi. Haka Shafi'i, haka Abu Hanifa, haka Ahmad bin Hanbal. Amma da yawan mu masu binciken ilimi ba kowa yake bambanta wannan. Wani lokacin maganar da Malik ya fada daliban iliminsa ba akan ta suka tafi ba. Ko wanda suke bin mazhabansa, dan wanda suke bin mazhabansa ba dole bane sai daliban da suka dauki karatu a hannunsa. Ko gunshi mun fahimci wannan da kyau. Sai abu nukta ta ƙarshe, duk da yake lokacinmu ya fara matsowa tun da za mu je ɗan hutu na 'yan mintutuka sannan a dawo a ƙarasa karatu na biyu, shi ne cewa saboda al'ummar musulmi tana cikin rudu, kuma wasu suna son su ruɗe hankulan mutane, sai ka ji suna cewa ai ulumul ala bid'a ne. Zo maka da shubha, su ce maka da ulumul ala na shari'a, da ulumul ala na lugha, su ce maka ai wannan duk bid'a ne. Sai su ce maka usulut tafsir, usulut tafsir kawo aya ko hadisi inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya masahabai usulut tafsir, babu, to bid'a ne, jayi murshi. Sai ya ce maka usulul fiqh, maka fiqh usulul fiqh, ina zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu fiqh, tunda malaman fiqh ma ba su zo ba, ko ba haka ba. Sai ya ce maka to da usulul fiqh da fiqh duk bid'a ne. Sai ya zo alqawaid alfiqhiyya, su ba ce bid'a ne, ai zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu malaman fiqh. To ulumul ala na lugha ko na aqida, ce maka duk wannan babu su. Ya ce maka shari'a, ka taba jin inda an ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya koya masa habbai na hau, kawo wani littafi ne koya musu. Ka taba jin inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ka ce ya koya ma sahabbai sarfu, ce a. Ka taba jin inda an ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya masa habbai balaga, ka ce babu. Ka taba jin inda an ka ce ya koya musu adab, a ce babu. Ka taba jin inda an ka ce ya koya musu ilmul lugha ko fiqhul lugha, babu. Ce to duka wannan hayaniya ce, mu ba mu da bukatar wannan, duk bid'o'i ne an ka zo an ka kirkiro, malamai suka kirkiro. To wannan yana daga cikin shubhatkin da ma da yawa daga cikin su dalibai irin wannan ta kama su, sai su ga duk wani ilimi bai da amfani karshe sai su je su abka ma shari'a da hadisai da ayoyi su yi ta fassara ba tare da ma sun san abin da magabata suka faɗa ba, karshe sai ka iske sun zan musiba ga al'umma. Wani ya ɗauki makami biyu, ya kafirtar da malamai, ya kafirtar da al'ummar musulmi, ya ɗauki makamai ya ta kashin mutane, masallaci sallar asuba ya zo ya ta daban ya ce Allahu akbar ya yi jihadi. Bai fahimci nassoshi ba. Wani kuma ya ce ai duk wannan karatun duk wani bai da wani amfani. To idan mutum ya zo da wannan shubha, ce maka ilimin tajwidi ai bid'a ne. Ka taba jin da an ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya masa bai tajwidi, a ina ne koya musu tajwidi? Babu, duk bid'a ne, hayaniya ce. To irin wannan in sun ka shiga kwakwalwar dalibin ilimi, musamman matashi, ya dauki ga aqida shi kenan, shi an rasa shi, indai ba Allah ya tarushe ba. Amma in za a tattauna, to za a tattauna ne a ilimanci. Ka ce usulul tafsir bid'a ne ko? To ka ce usulul, ka ce sai a tambaye ka akwai ilimin hadisi ko babu? Yace akwai ilimin hadisi. Haka ne ko ba haka ba? Akwai ilm da ake kira mustalahil hadith, kuma akwai ilimi masu malamai suka ce ulumul hadith. Sai ka tambaye shi a ina ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya masa habbai mustalahul hadith, wani littafi kuma ya koyar da su, sunda muna son mu kare sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam ko ba haka ba to a wani littafi ya koya masa habba yace ga littafin da za ku karatu cikin ulumul hadith saboda ku gane hadisi ku tace hadisi sai akwai kuma wani littafi kuma dawa dawa cikin sahabbai aka karantar da su wannan so da haka ne za a tattauna a gane inda aka samu gaba shi su ilmun mukka da aka kira ulumul ala na shari'a su larabawa wannan alqur'ani ya sauka da mi da yaren larabci haka ne ko ba haka ba Allah ce inna anzalallahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun a cikin suratu yusuf alayhi wa ala nabiyyina afdalus salati wa atammut taslim cikin kuma zukhruf ya ce inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun Allah ramu mai harda alqur'ani cikin yusuf anzalnahu cikin zukhruf ja'alnahu ga azo kana cikin zukhruf kaji ka cikin yusuf ko kana cikin yusuf kaji to tunda da yaren larabci ya sauka ba shine ana nufin yaren larabci ba haka zalla bai da kaida shi larabcin nan kafin zuwan alqur'ani larabawa suna magana kuma suna da kaidojin da suke bi in kai yi wani kuskure sai a ce kai kuskure cikin yaren larabci kuma kowane yare yana da kaidojin sa yanzu idan kana magana da mace da hausa sai ka ce ke in nabi jina ne sai ka ce kai to amma yanzu idan kana ma mace magana da hausa ka ce mata kai to duk wanda ya san yaren hausa ko ba bahaushe bane zai ce kai kuskure to su larabawan yaren su haka yake tafiya Allah ya saukar da shi da yaren larabci kenan dole sai an san ka'idodin yaren sannan za a fahimta shari'ar da kuma sunnar da kuma alqur'ani haka ilmin sarf yana da alaka ne a san kalimar daga ina aka ciro ta haka ilimin balaga yana nuna kwarewar mutum game da sanin larabci dukkan mu nan ga mu nan muna magana da yaren hausa amma akwai wanda cikin hausawa ma sai a ce wane ya kware cikin yaren hausa don a nuna maka ya kai matuka to in baka san ka'idodin balaga ba ya zaka gane mu'jiza ta alqur'ani da ya gajiyar da larabawan kansu sun ka kasa yin alqur'ani sai mun ka zo wajen ilmin mukka na shari'a sai a tambaye ka shi fiqhun nan da kuma usulul tafsir sur yaren su da aya ta sabka ba su bukata a fassara musu mu yanzu ga shi da Hausa muke magana a zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallam ba a fassara da Hausa don ba su bukata su larabawa ne yaren larabcin yaren su ne kuma lokacin larabcin bai gurbata ba bai canza ba to amma lokacin da musulunci ya fara yaduwa ya fara barin jaziratul arab kabilolin da ba larabawa ba suka shiga cikin larabci suka shiga cikin musulunci suka yi rayuwa tare da larabawa musulunci ya shiga kasashen gabascin duniya an gane ko irin kasashen rumawa musulunci ya shiga har turai irin spain kasar spain wanda ake kira andalus a wancan lokaci har ya kai bakin kofofin iyakokin faransa musulunci ya shigo ta afirka ya shigo habasha zamanin najashi ya yaɗo har ya biyo ta libya ya zo ta agadas ya biyo ya wuce wanda agadas kin nan ma wasu malaman tarihi suna ganin larabci ne ba buzanci bane an gane ko ba hausa bace kuma wato aqdas ne gari mafi tsarki daga wato alquddus shine tsarkakakke to aqdas mafi tsarki sai an ka kira ta aqdas an gane ko saboda larabawa yanzu da larabci ya gurbace har waɗanda larabci na gida suke yi galibi haka suke yi yanzu in ka ji balarabe ya ce kalbi galbi yana nufin kalbi agullak aqululak to aqdas aqdas wasu malaman tarihi haka sun ka tabbata ko ban ce dole sai ka amsa ba ni zai ce ma ni malaman tarihi sun ka ba to da yace kabilu suna shiga cikin yaren sai larabci ya fara gurbata to sai aka ga ya kamata a rubuta asalin yadda larabcin na asali yake da ka'idojin sa kafin ya gurbata sai aka rubuta waɗannan kundin suna an ka aji to sai ka taho sai ka ce wannan ilimin a bar shi bid'a ne bai da amfani ai ba su larabawan suna magana kafin ma alqur'anin ya zo to yin larabci yanzu bid'a kakare yanzu bid'a ko kuma zalla sai ya ce shi yin larabcin bid'a ne to dole idan muna tattaunawa a irin waɗannan matsaloli sai mun san menene muke faɗa su malaman fiqhu ba zuwa sun ka sun ka ce ku zo ba ga ra'ayin mu mun ka kawo muku tun mas'alar da za a kawo sai an yi kokarin a kafa maka hujja da alqur'ani da hadisi in an samu abin da nassi bai bayyana shi karara ba sai a kawo dalilan da ta fuskar kiyasi da kuma alaka tsakanin mas'aloli sai a nuna maka ga abin da shari'a take nufi da shi wannan shine fiqhu fahimtar da aka yi manassi ai shine fiqhu fahimta fama li ha'ula'i alqawmi la yakaduna yafqahuna haditha ba wai malaman nan ra'ayin kansu ne suka kawo ba a duk wata mas'ala za su yi kokari ne su nuna maka ga dalilan da suka fahimta karshen wannan nassi musamman mas'alolin da babu nassi karara a kansu kenan fahimta kuma karuwa ne take yi don ba wanda isa ya kewaye sani da alqur'ani kuma magabatan nan sun kafa hujja hadda wato shi yaren larabci in ka dauki tafsiri na ibnu jarir at-tabari baka san ko baiti nawa zaka samu ba shi ma ya kafa hujja da loha ya kafa hujja da yaren larabci to kai kai ibnu jarir at-tabari sana alqur'ani in ka dauki littafin magabata suna kafa hujja da abinda malaman ilimi suka fada to irin wannan mukabara da take sabtar dalibai saboda ilimin da baka sani ba sai shi da ya ce maka kakkai bai da unhari kuma kace bai da unhari wannan ba gaskiya bane kai in ka iya sai ka nuna mana bai da amfani ilimin tajwidi sai ka ce mu ce ai bai da amfani ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai koya mutane tajwidi ba shi qur'anin da larabci ya sauka da tajwidin shi ya sauka kuma haka aka koya masa habbai shi da tajwidin nashi to amma duniya tana tafiya sai aka ga ya za a koya ma mutun ya san ka'idodin sai an kace to nunu annunul mushaddada wal mimul mushaddada hukmuhuma alghunna miqdar harakatay da nunu in ka gane ta tana da shadda da mimun in ka gane ta tana da shadda hukuncin su gunna gunna kuma shine iskan da yake fita cikin kusaye hanci guda biyu gurgudun harakatani haraka biyu kuma a ce motsi biyu malamai suna kaddara shi da kai mai yan yatsun ka biyu haka aya biyu to kenan nunun in ka ganta farkon alqur'ani ne tsakiya ne karshe ne ka'idar karanta tace aka baka
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim in كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون
إن الذين كفروا nun al-mushaddada an gane ko to misali kuma sai mu zo mu iske ta tsakiya al-qur'ani
bismillahir rahmanir rahim natlu alayka min nabai musa wa fir'auna bil haqq لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض
إن نون المشددة سيبو جيكم تن كرشان القرآن إن نتيس أكيا تن دني مغانا بأينا في إزو تلاتين بدن كوني ساتماني إزو تلاتين
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
كاغدا واتشان إنا ta innal ladina kafaru nunun mai shadda da wagga inna fir'auna ala fil ard da kuma qul a'udhu bi rabbin nas hukuncin su daya kuma shine tajwidi sai ka zo ka ce a bai da amfani a in baka iya baka koya ka kai makanka illa saboda bakaken ma yanzu kana ganin su je su yi musabaka a Dubai a Saudiya ga Larabawan kansu kuma su yi na farko. To in ka ce bai da amfani kaga kai na kake bata maka kanka lokaci. Sai kuma wanda bai fahimce ka ba. To shi yasa irin wannan azo a ce ilimin kaza bid'a ne don Allah matasa mu kya kama wannan hanya. In rago kake baka iya neman ilimi kamar masu neman ilimi su neman ilimin su. To wannan shubha na kawo ta ne saboda ana yawan yawo da ita kuma lokacin mu da zamu dan dakanta yayi insha Allah ta'ala nan da minti 10 zamu dawo sai mu dora bi idnillahi ta'ala abinda muka fada ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.